Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan tsuguna mu kwance daure-dauren da aka yi domin an karar da mahukunta tare da wayar da kan talaka. Muzamin Ibrahim ya kasa sunana kamar ko da mako da zan jara gamar wannan shiri. Wanda kuma a tare da ni alhamdulillah akwai barista Umar Usman Dan Baito wanda annan makon ma ya sake dawowa kuma a wannan karan shigar kotun akai barista warkar zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
watakila anji an yanke hukunci ne ko na ganka ai ka shada mara ne ai
da zanzaro hukunci ba
ko da ke ku masu kariya ne
gaskiya ne
ana fafata to Allah ya sa a dace sai kuma bakon mu nabi a wannan karan sabon bako ne wanda shi ma dan gogormaya ne a harkar kwatar wa talaka yancin sa shine Comrade Ishaq Jafar Gandin Albasa wanda ya bakunce mu a wannan rana da shine kuma Allah ya da shirin daurin boye zai zo gare ku. Comrade barka zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To bi sauraron Allah ya da da wayannan baki na mu zamu shiga cikin daurin boye gadan-gadan. Barista barka zuwa.
Assalamu alaikum.
Daga makon da ya wuce muka yi daurin boye abubuwa da dama sun faru. To amma dai zamu sake nana ta abin da ake ta cewa yaki cinyewa tamkar cin kon makauniya. Batun rufe boda. Mun ji gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta sake fitowa ta ce babu fa batun sake bude bodan nan fa ka san ana ta hasashe da cewa January din nan za a bude ko 31 ga wata ne ko 30
gaskiya ne
ka samu wannan labari kai ma
to sai kuwa
to ya ka kalle shi
to idan ka tsaya ka kalla za ka ga shi maganar rufe boda tana daga cikin maganganun da ta suka fi janyo a hatsaniya a Najeriya da yawa za ka ga musamman talakawa suna koke-koke da irin matsaltsalu da shi wannan rufe bodan ya jawo da tsadar rayuwa wanda har ta kai ta kawo ita kanta ministan kudin Najeriya ta fito da magana cewa wannan rufe boda da aka yi to ya haifar da gagarumin jibi musamman a wajen abin da ya shafi tashin gauran zabi da farashin kayayyaki suke yi wanda kuma sananne ne cewa dama ita a ka'idar economy akwai wani law da ake ce masa law of demand and supply cewa bukata da mutane suke da shi na kayan da suke masarufi na yau da gobe idan ta karu izaman to ba wannan kayan a kasuwa to dama naturally wannan kayayyaki za su tashin goren zabi a faraci to zaka ga da yawa abubuwan da muke amfani da su a Najeriya zaka ga daga kasashen waje ake shigo da su wanda kuma sakamakon kulle bodan nan da ake yi wannan abin ya haifar da tashin goren zabi na farashi sannan kuma da yawa ƴan kasuwanmu hakan ya durkusar da shi saboda idan kai la'akari da lafazin da shugaban kasa yayi shi har yabo yake yiwa shugaban kasar Nijar sakamakon umarnin da shi shugaban kasar Nijar ya bayar cewa ba za a maida Nijar ta zamanto dumping site ba ma'ana wajen da za a yi ta ajiye kayayyakin da aka siyo su daga kasashen waje ake kokarin a shigo da su Najeriya amma aka tarar boda a rufe
wato na fahimce ka kayayyakin da suke a boda an hana shigo da su Najeriya karshe Nijar ake mai da su
kuma su ma yanzu shugaban kasar Nijar din ya ce ba za a kasassa su zamanto kamar bolar da za a aje waɗannan kayayyaki
to ina za ka yi su kenan
kaga su ƴan kasuwa da suka siyo waɗannan kayan fa indirectly in Nijar ta ce sai an fita da su to teku za a je a zuba su
to ina ake ciki ya za
to kaga su dai Nijar sun ce a ɗebe kayayyaki kuma Najeriya ba za a shigo da kayayyaki ba to kaga
amma barista Nijar fa ta shiga wahala ita ma fa a wannan halin da ake ciki an ce dan lemo da ake sayarwa naira 150 yanzu a Nijar sai ka sa naira 500 zaka sai
to ai su Nijar yanzu kokarin da suke su ga Najeriya ta bude bodan nan saboda haka ni a fahimta ta duk abin da suke ganin cewa in sun yi zai faranta wa shugaban kasar Najeriya rai shi za su yi to kuma kaga ayyaban su yayi da suka ce a ɗebe kayayyakin da ƴan kasuwanmu suka shigo da shi wanda ya kasa shigowa Najeriya su ma a fita da su daga kasar su
anya ba wani abu
kaga wannan implication din abin in ka kalli wannan abin kai ma kallon sa naki to fa duk wani dan kasuwa da isa dukiyarsa ije isiyo waɗannan kayayyakin abin fa da haka yake nuna yayi asarar waɗannan
wato ni abin da nake fahimta ba
to saboda
shi nake ganin kamar Nijar da gangance wannan abin fusatar da tayi abin da aka yi mata ne yasa ita ma take daukar wannan matakin abin ya kare akan ƴan kasuwan ƴan Najeriya kakku ajiye min a guri na ku fita can ku karata da shi
ni a fahimta ta Haji Muzammil wannan mataki da Nijar ta dauka ta yi ne ai kage yanzu su ma kansu lallaba mai girma shugaban kasa suke yi a sake bude budan nan saboda idan ka kalli Niger akwai abubuwan da yawa Niger kamar inda Najeriya take suna daga cikin kasashen da suke consumers ne ba su suke kera ba sai dai a kawo musu siya to kuma abubuwan da suke siya sun dogara da shi daga Najeriya saboda haka kuma an rufe abubuwan da suke da shi irin su dabino irin su awakai da tumakai da fatu da shauransu ai abinda nake gaya ma sai an tsallako da shi Najeriya kasuwar su take inda za a siyar to saboda haka kulle bodan nan da aka yi su da ƴan kasuwar su gabaki dai an jefa su a matsala mai raƙumi ba zai iya siyarwa ba mai saniya ba zai iya siyarwa ba mai cikui mai dabino ka gane manoman su din Najeriya suke kawo kayan abincin su an kulle to kaga shi a tunaninsa me zai yi ai kokarin da zai yi abin da zai faranta wa Buhari rai in ya faranta wa shugaban kasa rai wata kila wannan ya sa isassauta ice waɗannan mutanen an bude bodan nan kayan da muke cewa ba ma son mu siyo da kansu za su datse shi dan kada a kala rufe musu to kaga idan ka kalli wannan abin duk gabaki daya matsalar wannan abin za ta kare akan ƴan kasuwar mu ne kuma majority ƴan kasuwar da wannan musibar za ta kare akan su majority mutanen Kano ne wani ya so textiles materials a tamfofi wani ya so kowa dai da akwai abin da ya kawo yanzu Niger ta ce ita ma a ɗebe a fita da su ba ta bukata to kaga wannan fa indirectly yana nufin duk ƴan kasuwar nan sun yi asara wanda in naira miliyan 500 ka kulle ka je ka siyo kayanka hakan yana nufin in dai ba zuwa zaka
iya sayar da shi
in dai ba zuwa zaka ka sayar da shi a Niger din ba ko ka koma ka tano ka je ka sayar da shi in za su baka ka siyar to waɗannan ƴan kasuwar sun kasare wasu kayayyakin kuma a perishable goods waɗanda in aka kyale su
expire
za su to kuma shi shugaban kasa a wajensa abinda yake cewa haka kulle bodan nan da aka yi ta haifar da da mai ido ya nuna kurukuru cewa yawan man fetur din da yanzu ake consuming a Najeriya ya ragu ya nuna cewa shukafa da ake shigo da ita daga kasashen waje yanzu ta ragu ta muta gida ita take samun
amma kuma da bakin su suka ce kaya sun tashi a Najeriya kayan masarufin rayuwa
musamman abinda ita minista ta faɗa to shi ni a inda na fahimta kamar baya kallon cewa tashin kayan masarufi
ya fi zama illa
ba illa bane a gare shi
okay haka
ka fuskanta ko saboda haka shi wannan abubuwan samun kudin shiga da suka kare yi na clearance da ake yi a bodoji na teku ka fuskanta ko haɓaka siyan shinkafar gida da kuma daina shan man da ake yi ragu shi a wajensa ya fi alkhairi akan wannan tashin goren zabin da farashi yake yi
Allah ya kyauta ai barista dan baito bayan je ga comrade Ishaq Jafar gandun albasa comrade kai ma kakan yi kokor mai musamman akan bude bodan nan naji ka kana tukun babbaki tsawon lokaci kuma kuna ta cewa bodan nan da aka rufe bai kamata ba bai kamata ba gwamnati ta cewa a'a duk da bai kamata ba mu fa alheri ne ga barista mai na kara fada kuma sai suka kara fada cewa ma a'a ba ma fa maganar budewa ba dan an ce ƴan kasuwa su dan kwantar da hankalinsu yanzu kuma sai aka ce ba ma maganar budewa ya ka kallo wannan comrade
to Mozambique wannan abu dole zaka kalle shi kuma dole ya bawa duk wani dan kasa mamaki musamman yanda gwamnati take kumfar baki akan bodan nan ba tare da la'akari da irin illolin da suke tattare da hakan ba a wani bangaren kuma zaka iya cewa ba abun mamaki bane domin dukkan su ba ƴan kasuwa bane ba su san kasuwanci ba ba economist bane wanda za su ba masana tattalin arziki bane shi yasa za su ga hakan aikan mabba komai bane kuma wannan illar da kasan nan ta samu a rufe bodan nan ina mai tabbatar maka ko an bude bodan nan a yanzu sai an samu wani shekaru ba a farfado daga illar da aka
na ƴan watannin nan
na ƴan watannin nan da gwamnati ta na farko al'umma sun yi asara na biyu za ga bashin banki suka karba an hada rigima mutane da rigima da bankuna asarar da aka yi kayan da suke cikin border suna nan da yawan su sun lalace har asarar rayuka an yi sanadiyar rufe border idan da gwamnati ce ta al'umma wadda al'umma ne a gabanta ya kamata a ce su kalli halin da al'umma su suke ciki mutum nawa ne suka rasa wani bangare na jikinsu sakamakon rufe border nan da aka yi kayan su an yi asara bari ka sha mamaki kasuwancin da muke takama da shi yanzu a Najeriya wallahi Mozambique ya tabarbare
duka koko dai wasu ne suka samu
mafi yawancin kasuwancin da muke ciki ya tabarbare kuma tabarbarewar kasuwanci a kasan nan abinda zai haifar maka, zai haifar maka da abinda ake kira insecurity,
rashin tsaro.
Rashin tsaro me ya janyo talauci ne ya karu, saboda yanzu waɗanda suke aiki, idan mota guda ɗaya ta shigo, kana da adadin mutane kusan mutum 10 da suke sauke ta, suna da iyalansu, duk wannan abun ya shafe su. Idan kaya ya zo a ce mota guda ɗaya za ta shigo cikin Kano misali ko Kwari a sauke ta, akwai waɗanda ake rarrabawa suke zuwa suke sayarwa, masu kananan shaguna da kananan abubuwa waɗanda ba su suke order ba, waɗannan abubuwan duk ya shafe su. Tattalin arzikinsu yayi ƙasa, kullun kuɗinka da kake da shi shi kake ci, ba wani ne yake shigo maka ba, sai an kai level din da baka da jari. Idan baka da jari me zai faru? Iyalanka ma sai ka gagara rike su, sanadiyar rufe bodan nan. Amma gwamnati ba ta da waɗanda za su iya yi mata hasashe, su iya lissashi akan wannan illar da take haifarwa. Kullun tana gani abin da take samu ɗaya kamar na ɓangaren mai, wannan abin ai shi ne ta goma shi al'umma, kuma kullun suna daɗa tsukewa, suna daɗa mutuwa akan tattalin arziki.
Amma ba na tare ka ba, comrade. Kwanaki mun ji shi Hamid Ali, shugaban hukumar custom, ya ce a kullun suna samun kuɗi zan biliyan 5. Haka ne ko barista? Kusan biliyan 5. Baka ganin wannan wani alfahari ne da duk 'yan ƙasa ya kamata a ce su yi murna da wannan nasara da ake samu?
Ai, idan ka ce ana samu a Najeriya, an sha fadar ana samu, ana samu, amma baka ganin samun da ake. Kada ka manta a wancan lokacin shi mataimakin shugaban ƙasa ai yayin magana cewa akan kuɗin da suke samu na raran man fetur, ƙarshe suna ina? An zo an neme su an rasa. Duk wani samu da za a yi yawanci a takarda ne, amma idan aka zo zunzurutun suna ina abin da ake samu? Ba a iya gabatarwa da al'umma, kuma ba a iya amfanansu ga shi talakan da ake tunani ana yi don shi ne. Kamar shinkafa da ake magana, na ji barista ya fara magana, yanzu shinkafar da kake magana ta ƙasan nan da ake fitarwa, ta kai ta kawo ga kayan nan ana fitarwa, kullum faduwa yake yi. Ai, ba sama take yi ba shinkafar, ƙasa take ƙara yi, kuma ana zuwa ba a da abubuwan da za a zo a gyara waɗanda ake da su. Shinkafar da ake da ita ba a iya gyara ta. Har yanzu za ga ni kaina na yi harkar shinkafar nan, amma ka shigo da shinkafar ta gidan nake maka magana, ka gyara ta, ka kawo ta kasuwa, ina masiyan suke?
Saboda
tattalin arzikin al'umma an matse shi, kuma wannan rufe bodar yana ɗaya daga cikin abin da yasa. Kuma ƙarshe talakan da ake tunani ana yi don shi ne, wallahi idan aka buɗe sai ya yi wani shekaru bai dawo
hayyacinsa
ba, bai farfaɗo ba daga wannan illar da aka yi masa. Kuma ko ba daɗe ko ba jima, idan wata gwamnati ta zo sai ta buɗe, domin ba zai ɗore ba. Kana kallo abubuwan da ake yi wa mutanenmu na sauran neighboring
ƙasashen maƙota,
kana kallon abin da ake musu da tattalin arzikinsu. Za a ga akwai ɗazu nake karanta, akwai wata ƙasa tana rufe shagunan 'yan Najeriya.
Ghana
tana rufe shagunan 'yan Najeriya.
Me yasa suke rufewa?
Saboda abin da ƙasar nan ta yi musu. Shi yasa za su rama akan 'yan kasuwanmu, a kashe na gida, a kashe kasuwancin gida, kuma a kashe kasuwancin waje.
Ma'ana me yana su a cikin 'yan Ghana, me aka yi musu?
Abinda ai ana shigar da kaya, suna shigo da kaya. Tunda mu ba za mu shigar da namu kayan ba. Ku kuma gana ku a cikin ƙasa za a kashe. Kuma mi zambila abin da zai baka mamaki.
Majoritin kasuwa goro a Najeriya ne, kuma daga Ghana ake zuwa.
Subhanallah.
Saboda haka su ma nan rufe bodan zaka ga ya kawo wa tattalin arzikin su ba garamin na ƙasa ba.
A gida an kashe mu, a waje ma an kashe 'yan Najeriya. Me aka yi kenan, baɗi babu rai.
Amma idan aka tafi a haka, gwamnati ta shekara 4 dindin bodan a rufe, baka ganin za a kai gabar da komai za a alƙayin sa abin da ake cewa made in Nigeria, komai za a alƙayin sa dan gida Nigeria,
to ai
kofi dan Nigeria, hula ɗan Nigeria, mota ɗan Nigeria.
Gwamnatin tarayya da gaske take rufe bodan nan da take da gaske, da zai ce ta rufe komai. Amma yanzu akwai abubuwan da ba a rufe ba.
To
kana shigo da mai ko baka shigo da mai?
Mai.
Kana shigo da shi ko naka na ƙasar kake ci? Ai, kana shigo da mai.
To ku kuna ganin man fetur din ma a daina shigo da shi da
fa. Sai zama in wahala a tafi gaba da.
Hadi muzammil.
Eh, barista.
Ni abin da nake cewa in gwamnati ka gane ko so take ta burge 'yan Najeriya, to bacin rufe bodar shigo da shinkafa da aka yi, to ya kamata kuma ta ce ita kanta da kanta ta kulle wa kanta boda akan matsayin shigo da tataccen mai. Ta fuskanta ko ta yi kokari ta dinga tace manta da kanta da kanta, ta dinga siyarwa da talakawa at subsidized price, ma'ana a arha, maganar subsidy ta ake cewa an ƙara ko gwamnati ta ƙara kaso. Ai, kaga wannan ma shine babban abun kunya, a ce gwamnati tana da mai, tana da dukkan yadda za ta yi ta iya gina kaga idan ka tsaya kai la'akari matatun man da suke Najeriya majority an gina su ne a lokacin da Obasanjo yake shugaban kasa na soja wanda kuma mai girma shugaban kasa a wancan lokacin shine ministan mai to saboda haka abinda zai baka mamaki a wancan lokacin umarni ake ba mai girma shugaban kasa yi kaza bar kaza yanzu kuma Allah ya dauko wuka da nama ya danka mar a hannunsa shine shugaban kasa mai cikakken iko kuma ice shine ministan mai kuma ka fuskanta ko yayi alƙawarin cewa aikin sa na farko da zai fi maida hankali akai a zangonsa na farko kenan shine ya za a yi a tayar da matatun man fetur din Najeriya talakawa izamanto suna siyan mai a cikin arha yanzu kuma an yi shekara hudun farko an gama an shigo ta hudun amma batun a ce an sake gina matatun man fetur din nan ko kuma an tayar da waɗanda suka daina aiki babu mashi to babban abin da gwamnati za ta yi ta burge talaka shine waɗannan matatun man fetur din namu a tayar da su a gansu suna yin aiki kuma da yawa in Najeriya mamaki suke yi ka fuskanta ko washi lamarin yadda ake gudanar da mulkin nan shugaban kasa san da irike PTF ka fuskanta ko ba inda ba a ga aikin PTF a Najeriya ba a asibiti asibiti a makarantu a kan tituna ka fuskanta ko yanzu wata karamar hukuma ce wanda kokarin shugaban kasa a rike wannan hukumar shi ya tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa in Allah ya kara bashi Najeriya zai fitar da jaki da kaduma zai fitar da a'i da karogo to yanzu kuma Allah ya kara bashi Najeriya din nan ayyuka shigan irin wanda PTF ta yi a karkashin gwamnatin Sani Abacha yanzu da a ce wannan gwamnatin ta yi iya makamancin wannan aikin to da ya fitar da kansa kunya ya fitar da ƴan Najeriya
kuma wani abu da zai baka mamaki anan ka san har yanzu alkamar da muke ci shigo da ita ake yi
duka
da alkamar da muke ci ta gida kullun karewa take ba amfani ta gida dukkan fonono nan taliyar da kake ci fulawar da kake ci duka alkamar waje ce
to su ba rufe musu boda ba
su ba rufe musu boda ba kuma hayyar ta inda zaka san talaka aka rufe wa boda a yanzu idan ba a da lafiya ko wani dan shugaban kasa ko wani gwamna ko dan gwamna ko minista za a fitar da shi waje amma kai talaka kana ne me yasa ba a rufe boda wannan ba a magana ta gaskiya ita ma sai a rufe boda din da kasar
su daina fita
kasar ake so a ci
su tsaya su na gida shi
ƴaƴan su ba sa karatu anan suna waje dan talaka ne yake kuma ga kasar ga yanda take tsakani da Allah fa ai in dai rufe boda za kai da gaskiya duk waɗannan sai ka rufe kowa ya ji a cikin sa
kuma kafin mu je ga batu na gaba amma an gaka kwata kwata kenan za a ci rufe boda ba a wani alfanu
duk abin da kaga an yi shi guda biyu ne akwai alfano akwai rashin sa dan haka mu abinda muke kalla shin alfanin ne yafi yawa ko kuma rashin alfanin shine yafi yawa wannan shine idan zaka yi hukunci na adalci kenan ba zaka ce ba shi da amfani ba kamar yanzu misali da aka samu saukin shigo da makamai kamar yanda suke fara da makamantan abubuwa da ake amfani da su sun ce ana shigo da su ta boda dan bamu tabbatar ba sun ce yanzu an samu sassauci na shigo da wannan makaman na ƴan ta'adda kaga wannan ai abu ne wanda zaka ce an ai munna da shi to amma kuma illar da take haifarwa ka hana ɗan ta'addan waje ya shigo kuma a gida kana haifar da ɗan ta'adda me ribar ka
kuma dai akwai dan alfanin wani alfanin kamar yanzu munufar da aka cimma na cewa ai boosting ma'ana a dada haɓaka noma a gida to zaka ga shi ma wannan zaka ce kwalliya tana biyan kudin sabulu saboda duk manyan kasuwannin mu idan ka je yanzu zaka ga shinkafa ce a gida
amma
da ko ina to amma shine matsalar shi talaka ai shi talaka abin da yake so an samu wannan amfanin to amma amfani na biyu kamata yi tunda waccan da katelan take zuwa a biya mata kudin jirgin ruwa a biya mata kudin clearance a biya mata kudin dako daga Lagos ta zo Kano ka fuskanta ko amma wannan wacce aka shuka ta a a birnin Kebbi da ragowar wurare a ce kuma tana yin kankankan da wacce aka yi wa wannan dawainiyar to ba a yi wa talaka
ta Hausa fa an ce buhunta ya doshi 18 ko
15 18 17 akwai ma
har ya ko wacce ce mai kyau ba
ba ko kuma
kus za ka yi ci
wallahi wata idan ka ci in ka ci inda kaga dan male da haka take koma idan
wallahi na ga wata da ta to Allah dai ya sauke baka ɗan burtun tana da ita Allah ya sauke barista makonin da muke ciki sai muka ji mai ɗakin shugaban ƙasa Aishatu Buhari first lady za a ce ko ta sake wasu kalamai da ta saba yi a baya cewa wasu fa har yanzu ba sun kisa saki gwamnatin nan gwamnatin mai gidanta mijinta wasu ne wannan kabal din da ake tambaya tace sun hana ruwa gudu ta sake maimaitawa a wata hira da aka yi da ita a gidan wani talabijin idan muka kalli waɗannan kalamai suna da alaka da batun da ake cewa kamar yadda kwamar ya faɗa dan cewa gwamnatin ba a ba ta shawara wasu ne suke yadda suke so kaga musu wannan batun
to da farko batun yanzu ba zaka ga ana ta wannan zarge-zargen wanda shi kansa shugaban kasa akwai wata interview da suka taba yi da Aliyu Mustafa Sokoto na gidan Radio Voice of America da yake tambayar shugaban kasa menene gaskiyar lamari da cewa akwai wasu tsirarin mutane da suka hana wannan gwamnatin ta tafi inda yake kamata har kuma matarka tana fitowa tana sukan wannan tafiyar da ake yi shugaban kasa ya tambayi dan jarida cewa to i gaya masa wani mataki ɗaya ne tak da ba shi ya dauka ba waɗancan mutanen ne suka dauka to amma dai zaka ga da yawa ana ta samun waɗannan korafi kala kala cewa akwai wasu mutane da sai suna son kaza a yi da kai sai abin da suke so shi zai tafi a Najeriya wanda kuma kullun ita matar shugaban kasa da waɗannan mutanen suke kuka to amma mutane in Najeriya sukan kalli irin waɗannan korafe-korafe na matar shugaban kasa da fuska biyu shin tana yin wannan korafin ne domin maslahar ƴan Najeriya tana yi ne domin a gyara ƴan Najeriya su ciribar roman demokradiya ko kuma tana yi ne saboda an hana ta tafanta ma a matsayin irin waɗanda first lady suke yi to saboda haka mutane sukan kalli wannan abin da bangarori guda biyu to saboda haka amma mu ga ƴan Najeriya sai mu ga irin waɗannan surutai da matar shugaban kasa take yi wanda zaka ga surutan a political in nature ma'ana kamar magana ce ta siyasa dan shi kansa shugaban kasa akwai magana farko da ta taba yi take cewa tana jin tsoron a ce mutum miliyan 17 sun masa tawaye da ije kasar Germany aka tambaye shi akan wannan amsar da ibawo mutanen inda suka tambaye shi I don't know to which political party my wife belongs cewa ban san jam'iyyar siyasar da matata ta shiga ba to kaga ni a fahimta ta waɗannan surutai ko maganganu da matar shugaban kasa take tai to amsar da shugaban kasa iba ta shine amsa ta daidai cewa ita matata wajen zaman ta shine ɗakin sa na kwanciya da kuma kitchen din sa kitchen and the other room ka fuskanta ko to waɗannan maganganun da take faɗa in matsala ce da ita da shi ko kuma da ita da wani to matsala ce da ika mata akan gadan aure ika mata a warware ta ma'ana a tattauna ko a ɗakin aure ko a sitirum a tattauna a warware ta kuma irin wannan abin zaka ga ya saba wa irin al'ada da inda ma a musulunci ake buƙatar matar aure ta kasance kuma wannan maganganun da take yi ni a fahimta ta ba maganganu ne da za su taimaka wa ƴan Najeriya ba mu mutanen arewa an san mu mutane ne masu tarbiya wanda in mace ma mijinta ya ne mata magana ba a buƙatar a ce ta daga murya a kansa ballantana kuma ta fito kasuwa ta dinga kokari ta kwance mazani a kasuwa saboda zaka ga shi da kansa cewa yake yi bai san jam'iyyar ta ci gaba watakila kaga tana irin maganganun da ake jin ƴan adawa irin waɗannan maganganun ne suke fitowa ta shiga siyasa saboda haka kuma ni a fahimta ta kaga ai essence kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah shi ya halittan muku matanku daga kanku domin ku samu nutsuwa da su to kaga irin waɗannan abubuwan da take fitowa take kokarin ta kwancewa mijinta zani a kasuwa tana yi ne dan ya samu nutsuwa ko ta tayin masa da hankali in ta tayin masa da hankali tashin hankalin nan fa ba shi kadai zai shafa ba duk wani dan Najeriya ka fuskanta ko in shugaban ka bai samu nutsuwa the peace of mind da zaman lafiya ta tunani ba to ba zai iya samun dama yayi maka aiki da yake mata ba har ya fitar da aida ka rogo ka tsaya ka duba kaga matan shugabannin kasa a tarihin Najeriya baka taba jin Maryam Babangida ta raba tafiya da mijinta ba baka taba jin Maryam Abacha ta raba tafiya da mijinta ba Stella Obasanjo matar Jonathan ba da dadewa ba duk mutumin da kage yana rigima majority da Jonathan a Najeriya sakamakon rigimar sa da fashion saboda ita patience din nan by hook or by crook sai ta kare mutunci da muhibban mijinta to saboda haka ni a fahimta ta ita matar shugaban kasa ita ma haka
ikamata ta kasance matar da koyaushe kokari za ta tallafawa mijinta ta bashi shawarwari nagari ba a ce kullun ka kamar yanzu almisali somebody like him kamar Buhari dattijo dan shekara 71 kai akwai hidimomin da yake bukatar ba kuku ba dan aikin gida bane zai mar mata sace ta aure ka fuskanta ko to amma maimakon ta tsaya by his side ta taimaka mar wajen sauke nauyin da yake kansa ka fuskanta ko yau sai ka jita ta tafi England wanda mafi yawa ɗan Najeriya sun fassara wannan tafiyar England a matsayin yaji wanda da kafin ta shiga daula ina take da financial capability da za ta je ta yi wata watanni a cikin da dukiyar talaka da abun nan to kaga idan ka tsaya kai la'akari kafin Buhari in ka kalla a history akwai David Arab Moi wanda ya zamanto shine shugaban kasa na biyu a kasar Kenya akwai lokacin da ake taro ake wani kamar party Uhuru Kenyatta baban shugaban kasa ne yanzu igar ya toshi yace su taso su hau konflo ana rawa shi ma su taka da matarsa amma reaction da ita shi ce ta so mu dan taka reaction din ta na farko sai ta zabga man mari
a gaban kowa
mataimakin shugaban kasa a gaban kowa wannan ya kawo karshen auren sa ka fuskanta ko saboda haka ita mace kowace ce Allah ya hada ki da miji ko talaka ko mai arziki kamata iki mabiyayya inda shari'a ta gindaya ki taimaka mu wajen sauke nauyi sannan kuma abu na biyu kowace mace ta tabbatar a zuciyarta cewa daukakar mijinta ita ce daukakarta yau ba dan Allah ya sa Buhari ta aura ba to da tuni yanzu tana kauyen garin su Adamawa wata kila tana auren wani abu so saboda haka ni a fahimta ta wannan abin da take yi ba zai taimaka wa ƴan Najeriya
to ban jin shi kuma kamar ba san yayi kallon wannan batu ba na gabar sa ya dau zafi
ga
inda ya karkata an ce inda baki ya karkata nan yau yake
sa barista wannan abu ne wanda in aka tsaya aka yi masa kallo na tsanaki zaka ga cewa Aisha Buhari kamar wani abu ne ya fito daga cikin gidan gwamnati duk inda gaskiya take ai ba ta buya ko ya take sai ta fita idan ka kalli abin da Aisha Buhari take yi ita Najeriya kamar wani click ne kamar wani cycle ne take da shi na wasu waɗanda suke gudanar da ƙasa
to
Aisha ba ta cikin wannan click din Buhari ba za ka sa shi a cikin wannan click din ba dan karfin da ya shigo ba dan
wannan click din bane akwai rade rade da yake ta zargi cewa wasu ne suke juya Najeriya
yawa wannan abun nan Aisha ba ta ciki Buhari kuma tamkar zaka ce gaya masa ake yake bi ita kuma a matsayin sa na matarsa tana ganin ai bai kamata a sanin da tai masa ya zama haka ba ya kamata ya zama namiji bai kamata a ce wasu ne za su rika yin wannan abun ba tare da umarnin sa mai karfi akai ba ya kasance cewa yafi su karfi akan gudanar da kasa ba wasu ne za su rika ba
su ke neman su fi shi karfi
suke neman su rika juya shi ba dan haka wannan abin da Aisha take yi zaka iya yaba mata barista ita gaskiya ko a ina take dole sai ta fita kuma kana kallo abin da ake yi a kasar nan yana da buƙatar a samu waɗanda za su rika faɗa gaskiya akai ba kowa ya shiru ba idan Aisha yau aka ce ta yi shiru akan abubuwan da ke gudana a kasar nan tana da laifi domin tana da damar da za ta iya gaya wa mijinta illa dai zaka iya cewa wala Allah ko ta faɗa ne a gida bai yi tasiri ba shine abin da
yasa ta
fito bari ta fito ta gaya wa al'umma irin abubuwan da suke faruwa wala Allah ko shi mai gidan nata zai iya jin wannan takeicin wannan abin yace bari a gyara wasu abubuwa ni taka nake kallon abubuwan da Aisha Buhari take yi kuma kada ka manta ko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya faru annabi zuwa ya tambayi matarsa yayi kamata yake nuna mata cewa mutane sun halaka take ce mu akan mi ya rasulullahi yake gaya mata cewa ya ce ayi kaza ba ayi ba din nan sai ce ya rasulullahi ka je ka fara yi da kanka yana zuwa da ya dauki wannan shawara yaje yayi yana yi kowa sai ya dauka ai mace ce ta bada wannan
yanzu yanzu muna so kenan Aisha ta ba shugaban kasa shawara ya fara cin shinkafa a gida
yauwa fara cin shinkafa a gida fara abin da shawara
a fahimta ta ka ga wannan kariya da ta faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har Ummu Salama ta fito ta bashi wannan shawara ai ba fito na fito tai da shi ba ka fuskanta ko shi da ita ta bashi shawara cewa tunda ka ce su yi kaza ya rasulullahi ka je ka fara kai yin naka askin kai kaza za su yi biyayya wanda kaga
inda haka Aisha Buhari take yi duk dan Najeriya ya ba mata zai
kamar abin da yake faɗa shine wala Allah ta faɗa ta kuma faɗa ba su gare ta ba
to a matsayin ta na mata aure ka fuskanta ko kuma wacce ba yar siyasa ba ni a fahimta ta ai ba kamata yi ta fito tana hatsaniya a gidan radio ba shi kansa wannan maganar da tai muke ya madi da akai ai abubuwan da suke ci mata rai har da magana an ce za a yi mata kishiya har da magana to duk waɗannan abubuwan ne suke ci mata rai saboda haka ka fuskanta ko wani abu da personal da yake ci mata rai ni a fahimta ta duk mutumin da yake da aure to kamata yi matarsa tai supporting din sa ta taimaka ta karfafa mar inda zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya iya yi wa talakawa aiki
to abubuwan namu da yawa kobar zaka ƙara wani abu ko mu shiga kai tsaye
ba tafi saboda kada ya zama
saboda lokaci kuma shirin dorin boye ko da yaushe kokari yake a lalubo inda wani abu yake a daure a kwance shi a nuna talaka a kuma an karar da mahukunta a kotu ina ji a shekaran jiya ne ma ko jiya ta yi hukunci ga tsohon gwamnan jihar Abia Dr. Uzi Ozu Kalu wanda aka zarga da cin kuɗi naira miliyan 700,000 da ɗaruruwa ƙarshe dai kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 12 a gidan yari ana ta magana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gwamnatinsa cin hanci da rashin wannan ba ɗaura wani ba ba ɗaura wani ba a wannan lokacin ga gwamna mai ƙarfi wanda ya gama bi dade ba ya kuma yi shekara 8 an ɗaure shi da zargin ba da kala bari sai aka kalli wannan hukunci
to wannan hukunci da aka yi muna maraba da shi mutukar maraba da shi saboda dama ka san a fahimtar wasu malaman shari'a akwai theory of punishment da suke da shi wasu suke cewa hukunci ana yin amfani da shi wani sa'in domin ya zama deterrence ya hana wasu ya zama darasi kuma iditarin din wasu ya hana su sake aikata wannan laifin to saboda haka mutanen da suka jefa rayuwar talakawa a musiba kudin da aka ware don a yi wa talakawa asibitattuka a gina wa ƴaƴan talakawa makarantu a ba da ruwan sha basic abubuwa na rayuwa na more rayuwa duk talaka ya samu domin rayuwarsa ta kyautata amma su suka zaɓi su da iyalansu su ji daɗin wannan dukiyar duk wani talaka kuma ya kasance a cikin kunci musiba da wayo Allah to yau idan aka ce irin wannan sakamakon hukuncin abinda suka shuka sun girbe shi to duk talakan Najeriya abu ne zai ce alhamdulillahi mutanen nan da suka jefa mu tashin hankali yau Allah ya fara dawo da musibar da suka saka suka sa al'umma a ciki kansu kuma idan ka tsaya kai la'akari ka fuskanta ko ba za ka ce ka dauko credit ka dauko gaba ɗaya ka danka wa shugaban kasa ka ce wai gaba ɗayan yabon ka ce nasa bane muna yaba shugaban kasa a matsayinsa na shugaban kasa da bai yi interference ba ma'ana bai tsoma baki ya hana kotu aikin sa ba kasancewa wannan mutumin dan jam'iyyar sa ne kuma ya taimaka mar a wajen campaign to muna gode masa to amma babban wanda zaka gode wa a wannan tafiyar shine Jidu Shari
bangaren
shari'a wannan case din shekarar sa 12 kenan ana yin shari'a kuma kotu ta daure shi wata shekara 12 kaga da bisu zo ta technicalities ba case din ya ja da tun wancan lokacin da aka kawo shi ya ausa laifin sa da tun ya gaba shekara 12 sa fitowa zai
yi
da ya fi masa alheri to amma an yi dabaru kala kala kuma a irin wannan dabarun har suka tsaya takara tare da shugaban kasa a 2015 ya tsaya takarar sanata shi bai ci ba shugaban kasa ya ci a 2019 din nan ya tsaya ichi sanata kuma fa a senate din a yanzu fa ba wai dan kujerar baye bane shine chief whip ma'ana buri mai tsawatarwa a majalisa to saboda haka kaga ya kamata a ce irin waɗannan mutanen ba su ne a irin wannan wajen da za su dinga gudanar da yadda rayuwar al'umma za su kasance ba
kafin je ga comrade na gina da abun fada sosai
yes
uza uza kali yanzu an tura shi gidan yari kuma sanata ne chief whip ba ka ce
sosai
amma an gar doka ya batun kujerar sa yanzu
to kafin shi ai akwai sanatocin da aka daure kafin shi akwai sanata tsohon gwamnan Taraba Reverend Joli Nyami shi kuma ya mulki Taraba so uku yayi a lokacin da suka bi rigaya suka mulki Kano yayi daga 1999 zuwa 2007 yayi zango biyu kuma shi ma sanata ne kotu ta same shi da almin dahana ya ci dukiyar al'umma ta daure shi Joshua Dariye yayi mulki Filato yayi tam guda biyu daga 1999 zuwa 2007 kuma shi ma sanata ne shi ma dan APC ne an bi shari'ar sa a hankali har aka kai gabar da aka kai kotu ta yi masa hukunci to ni ina ga mutanen da za su ciru tuta a wannan tafiyar ka gane ko shine da farko su mutanen EFCC da jami'an tsaro da suka yi kokari aiki dare da rana suka zakulo duk irin almundahanan da mutanen nan suka yi da tukiyoyin talakawa suka kama su suka kai su gaban shari'a na biyu kuma mutun da zaka jinjina shine su kotu da ta tsaya ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma kullum muna gayawa mutane cewa kotunan nan suna tsayawa su yi aiki ne fi sabilillahi mai laifi a bashi laifi
abin da muke so mu sani shi
yes
yanzu zai ci gaba da karɓar albashin sa ko ko zabe za a sake yi ko ko za a jira sai ya fito
kaga ai shi aikin sa ya wakilci mutanen Abia kuma yanzu kotu ta garkame shi saboda haka wannan business din na legislation na doka da oda shi ba shi a ciki saboda haka yanzu za a dauka kamar ya mutu ne za a ƙara yin zabe a maye gurbin sa sai dai idan ta kasance yayi appeal din kuma kotun appeal ta bashi kafin a kai ga wannan jallin bacin yayi appeal kuma akwai abin da ake cemar bail after conviction pending appeal mutun ya nemi baili bacin dawo ta karama kotu ta same shi da laifi ya nemi baili cewa kafin a gama sauraron appeal din sa a sake shi domin ya je ya ci gaba gudanar da al'amuran sa kuma kotu tana sa matakai masu tsauri kafin a bada irin wannan bilin sai ka kawo wani dalili na rashin lafiya wanda zaman ka a kurkuku ba facilities da za a iya kula da kai
Allah ya kyauta comrade ma iya cewa wannan nasara ce gagarima a ce a Najeriya yanzu wanda ya gwamna yana sanata kuma dan jam'iyyar mai mulkin kasa a ce a daure shekaru 12 ya ka kallo wannan akwai wani ba daure za ka iya fito
wannan nasara ce amma za mu iya cewa nasarar ko kuma ci gaban mai hakar rijiya wannan shine abin da za ka ce domin duk lokacin da aka samu irin wannan kake so ka magance wani laifi ko kake so ka magance wani abu da ya bujuro maka akwai abubuwan da ya kamata ka lura ka gani shin wannan abin da aka yi ragowar daina laifin aka yi daina cin kudin talakan aka yi ya magance wannan abu idan bai magance ba saboda me hanyoyin da suke bi ake cin kudin talaka ake yi wa ake wa wasu da dukiyar talaka gwamnati ta kallo wannan abu ta bujuro da hanyoyin da za ta magance waɗannan matsalolin har yanzu fa ba ta nan ake ba fa wai sai ka ci sannan za a kalle ka a ce to ai wane ya ci amma kowa ya san hanyoyin da ake ci me gwamnati take yi dan haka kenan idan waɗannan daidai ku za a rika dauka dau wannan ayi a gama kaga kenan ba a magance harkar cin hanci da rashawar da ake so ayi ba domin ba a toshe kofofin ba ga kofofin nan a bude kaga kenan gwamnati ya kamata ta koma ta ga waɗannan hanyoyi ake amfani da su ake daibe waɗannan kudaden shine abin da gwamnati ya kamata ta yi sannan idan ka kalla wannan abin da hukuncin da aka ce an masa yanzu idan ya tafi gidan yari me matsayin kujerarsa me matsayin al'ummar sa me gwamnati ta tanada a wannan bangaren al'ummar da yake wakilta ya kamata a buturo da hakki
ne abin da hankali na ma yafi kai zan so bari sai an samu wannan tambayar ya ana zargin ya ci kudi biliyan 7 don abu ina ma kuma kudin za a dawo da
su saboda
so da yawa idan mun aka mutun da laifi aka shi gidan yari ba magana da kudi sai ka dace shikenan ya ci banza shin ya ci bills din ne shi ma koko dai
da farko ka fuskanta ko bacin an yi wannan hukunci dama da shi da wani kamfanin sa da kuma wani tsohon accountant na ita gwamnatin Abia a lokacin da yake gwamna aka zarga to a order da court ta bayar shine ai liquidating din wannan kamfanin duk gabaki daya kadarorin
da
liquidating shine a rusa wannan kamfanin ka fuskanta ko duk abin da wannan kamfanin imallaka
kadarorin
kamfanin da kudin da suke tsaba a mai da shi mallakar federal gamma to saboda haka wannan kudin da ake gani ya ci bai ci ba ube ji ya ci tunda kuma dama tun at the level din investigation already zaka ga da an fara zargin mutun ya ci abu mutanen AFCC suke zuwa kotu su samu order da za a kukkulle account din kana banki da ake zartan kudin sata da kudin zamba suna ciki kuma idan ka tsaya kai la'akari wannan sace-sacen da ake yi to magana fi sabilillahi in a near future ba da dambawa ba wallahi za su gagari barayin nan saboda abinda akwai dokoki on ground akwai dokoki da yawa yanzu a ƙasa da kamar irin su anti money laundering act doka da ta haramta sata kudaden al'umma to zaka ga su kuma irin waɗannan gwamnoni da ƴan siyasa hanyoyin da suke yi suke sata dukiyar al'umma mafi yawa kamfaninnuka suke bubbudewa wai ba kamfani wanda yake saka wani abu ba wani kamfanin ma takamaiman office ba za ka je ka tarar da shi ba amma in aka tashi da sunan wannan kamfani za a bada kwangila ta ƙarya a ɗebe kudaden al'umma. To yanzu zaka ga wannan a ƙarƙashin hukumar EFCC a satin nan da nake ciki na jajje EFCC akan irin wannan case din. Zaka ga wannan doka akwai wata hukuma da ake ce mata Sumo. Yanzu duk wani kamfani an ka'idance masa cewa duk wata idan ga aikawa da wannan hukumar cewa ga cinikin da yi, ga transaction din da yi, ga kuma abin da ya samu. Ka fuskanta ko dama su already kuma ina ga ya maji Muzammil already su EFCC suna samun duk wani credit alert da kake samu. To saboda haka report din da kake kawa wani irin ciniki kai kudin gwamnati ne ko kudin yan ta'adda ne suna hadawa. To in suka ga ba wani abin da kake ba su bai yi taliyin da samun
ba.
Bai daidai da samun ka ba.
To
tuhuma ta zo.
To akan wannan gaba barista.
Yes.
Ka ce an bada umarni cewa kudin da aka karba na kamfanin da aka dakatar din nan.
Yes.
Na waje Kano a mai da shi gwamnatin tarayya.
Yes.
Ana korafin ba kudin gwamnatin tarayya bane, kudin jihar Abia ne.
Gaskiya ne.
To ina ma kuma duke
su. Su ina ga gwamnatin Abia, to su kuma su ya kamata su kudin da su bibi wannan daga hannun gwamnatin tarayya cewa waɗannan kudaden kudaden talakawa ne da ya kamata a yi wa talakawa aiki, ya kamata a dawo da shi.
To Allah ya kyauta.
Amin amin.
Abubuwan da yawa, bari mu fara da comrade. Makon da ya gabata, babbar kotun tarayya ta yi wata doka da umarni cewa duk tsofaffin gwamnatin da suke karɓar kuɗin fansho wajen naira miliyan 10 da su suke cinye kuɗaɗen Najeriya su gaggauta dawo da kuɗaɗen nan da suka ci. Kuma ta umarci babban attorney general kuma
minister
shari'a cewa ya tsaya tsayin daka ya ga an yi wannan abun ko. Bari mu fara da comrade, ya kakalli wannan hukunci da ita babbar kotun ta yi.
So wannan hukunci idan da a ce abun zai tabbata da sai a ce san barka, kuma dole kowa ya ga cewa an yi hoɓɓasa kuma da gaske wannan abu zai taimaka wannan al'ummar da ake mulka musamman jihohinsu. To amma idan ka kalli abun yana da sarƙaƙiya. Idan aka ce yau gwamna ka kawo fansion da aka baka, doka ce ta baka, doka ce wadda kuka yi tested ta baka.
Amma ba rusa kuma an yi ya ce dokar ta ci karo da dokar gwamnatin tarayya wacce kuma dole a ajeta.
To idan ta ci karo da wannan dokar, kaga yanzu ka ce musu su dawo da wannan kuɗin idan babu fa daure su zaka yi banda hidimar da suka yi wa al'umma. Ba ana cewa a'a sun ci banza kamar yadda kake faɗa a dazu ba ko a'a ba wannan muke nufi ba. Duk tsarin da ake kai na gudanarwa na ƙasar nan yana buƙatar gyara. Ba wai sai cuta ta yi ƙarfi a jikin al'umma ba, sannan za a fara tunanin menene mafita. Wannan ni ina kallon sa ne ta ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko za su fake da doka ce ta kafa, kuma doka ce ta ba su dokar jiha, tunda ai akwai inda aka ba da dama ita jihar ta sa dokar da ta yi daidai da al'ummarta, kuma idan sun yarda ita wannan majalisar idan ta yarda ya zama doka. Da haka ita suka yi amfani kenan, karo na farko kenan. Karo na biyu kuma idan ka kalli abun shine abin da na fara gaya maka, idan babu kadarorinsu za ka kwace ko kuma a'a daure su za ka yi a cikin wannan abun. Ya kamata duk hukuncin da za ka yi a duba yiwuwarsa, shin zai yi tasiri ko ba zai tasiri ba. Ba kullum mu ta tsayawa a guri guda muna ta kai kawo ba. Wannan shine abin da za ka kalla.
Barista dan baito, wannan hukunci da kotu ta bayar na cewa su wancan tsofaffin gwamnati su dara kuɗin da suka karba na fansho kuma daga za a dakatar da dokar. Wannan abu ya faru ne yawanci daga jihar Zamfara. Abdulaziz Yari da kuma Batawalle an ta rikice-rikice kuma daga baya wannan abin ya biyo baya. Ya ka kalli wannan hukunci?
To da farko abin da za mu yi la'akari da shi shine akwai wata kamar kungiya wannan sirap. Da ta
kungiya take kula da sa'ido da ake kashe kudin gwamnatin tarayya.
Yawwa. To ita ta rubuta wa mai girma ministan shari'a na Najeriya cewa waɗannan gwamnoni da suke sun gama gwamna kuma sun je sun rike mukamai a matsayin sanatoci da ministoci suna karɓar fansho kuma suna karɓar albashi na kujerar da suke da shi, to a dawo da shi. Saboda haka ministan shari'a bai yi komai a kai ba, sai suka je kotu suna neman order of mandamus. Kotu ta tursasa ministan shari'a.
Ita order of mandamus a tursasa mu shine wani abu
shi ita wannan order of mandamus kai ne doka ta baka dama da wani haƙƙi ka aikata wani aiki sai ka ki. To mutum zai iya zuwa i nemo wannan oda a tilasta ka ka aikata wannan nawan da yake kanka. To saboda haka suka gabatar da takaddun wasiƙar da suka mika wa ministan shari'a cewa ya gudanar da wannan abu kuma yaki. saboda haka a ƙarshe kotu ta bada oda cewa duk waɗannan gwamnoni da suka zama ministoci wasu suka zama sanatoci to su dawo da wannan dukiyar jahar su da aka diba aka ba su a matsayin fansho to saboda haka a irin martani da office din ministan shari'a'i yayi martanin cewa wannan dokar kamar inda kwamare ta yi fada jahohi ne suka yi halattacciyar doka ba shi da ikon da zai ci musu a rusa ta to a hukuncin kotu da tai sai take magana cewa shi ministan shari'a shine the chief law officer a Nigeria saboda haka duk wani abu da isa ba wa interest din yan Nigeria duk wata doka da take za ta cutar da yan Nigeria za ta zalunci yan Nigeria nauyi ne a kansa ya shigar da kara a kalubalanci wannan doka saboda haka kotu ta tilasta shi cewa ta ma ba da rana da zai dawo gaban kotu domin kotu ta tantance an yi biyayya ga wannan dokar da ta bayar ko ba a yi ba sannan idan muka dawo ga wannan dokar idan ka kalli sashi na hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya ai shi ya ba da legislative power power da majalisu suke da ita su yi doka saboda haka duk sa'ilin da kuma ita doka tana da kashi-kashi akwai concurrent legislative list wanda da jaha da gwamnatin tarayya suna da dama su yi doka akwai exclusive legislative list wanda kuma federal government ce kadai take da dama to akan wannan abun da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha duk suna da dama su yi doka akan lamarin fansho to amma gwamnatin tarayya already ta yi doka revenue mobilization allocation and fiscal commission act doka da take kula da yadda ake raban arzikin gwamnati
ka fuskanta ko ka bar wannan dokar
hadama hadama saboda ita dokar nan ta fadi menene pension gwamna in ya gama a bashi albashin sa ka gane ko 300% din albashin sa
kamar idan ya dauka miliyan 10 misali sai a bashi nawa kenan
miliyan 30
an sallame shi
an sallame shi
ba wai duk wata rikin ruwan miliyan 10
to kuma su sai suke son sai sun yi wa kansu wukar gindi ka fuskanta ko sai sun ci gaba mutumin da shekara 8 ko 4 yana tasarrufi da dukiyar al'umma
kuma ko ciwon kai an dauke masa
yes
karatun yayansa ruwan shan sa
everything
motar sa lafiyar sa komai an dauke
to ai ya kamata ka ji cewa Haji Muzambil duk an dauke ma wannan nauyin to ya kamata ka ji cewa ranar da mulkin ka ya kare duk wannan facakar da kai da fantama da kai da dukiyar al'umma ya kamata kuma ka kyale talakawa ai musu aiki da ragowar dukiyar
dari na dukiyar na labashin ka yayi shaga kai kasuwanci
yes
ka san shaguna ka
san sai ka je ka ja jari
ka zuba kayan gonjo
ka sai garma ka sai taraktocin noma ko makamancin haka ko ka sai shayoyi
ba wannan magana da kake fada idan abun mai yuwa ne ni kullun ina so mu yi amfani da abun da zai yi ba na gira ba idan da gaske wannan abun ana so a yi shi ya kamata gwamnatin tarayya ta fito karra tace ta soke magana
kwanto da abun da aka tuhumi ministan shari'a kamar yadda court ta faɗa ai bari sai ya fara wannan
ai kaga court cewa tai shi yake da wannan nauyi kuma bai kamata ma a ce da ka bai kamata a ce da ka office din ministan shari'a a ce ma ba a san wannan tanadan da doka tai ba saboda kaga
ai court ta tuhume shi da yayi sakaci shi ministan
idan ka tsaya kai la'akari akwai interpretation da supreme court ta taba bayarwa akan irin karfi da tasiri da office din commission ko ministan shari'a yake da shi a case din wani Hassan versus Attorney General of Kaduna State inda a cikin abin nan din da Supreme Court interpretation da tai take cewa the Attorney General is a law unto himself
shi kansa dokar
shi kansa shine dokar saboda kawai an dauka cewa by virtue of his position da ilimin da yake da shi ba abin da bai sani na doka ba to yanzu a ce
ministan shari'a
yes
yace yayi doka
an sa ba doka shi ba shi doka zai yi ba ma'ana duk inda akai violating din wata doka da take ta taba interest din al'umma to yana da haƙƙi kamar inda wannan kotun tayi hukunci cewa ije i kai kara to ita kuma wannan dokar da gwamnoni suka yi already rushashiya ce saboda already ita federal government ta riga ta yi doka to saboda haka ta state ba ta da gurbin da za ta zo ta sabo je ta zauna sawun jiwa ya danne na raƙumi saboda haka waɗannan abubuwan kawai abin da ake jira su waɗannan majalisu tun kafin ma a zo a kai jallin a ce an kai su ƙara su da kansu su rufa wa kansu a tsiri su ce sun abin nan kuma ita abin da za ka yi la'akari ai ita kotu tana da hanyar da take enforcing din judgment idan aka ce in aka ce kotu an yi hukunci gwamnawa na kaci dukiyar mutane kaza da kaza da kaza dawo da ita ka fuskanta ko yake sai kota ta harka da rurin sa a fara kama movable properties din sa masu motsi idan suka kare ka fuskanta da shaya-shaya da kake da su na kamfanin nuka in mutun ya bude waɗannan kamfanin nukan na zamba a bisu duk abubuwan da suke ciki a bebe abun nan sannan in ba zai daga nan sai a fara bin kadarorin ka marasa motsi saboda haka ai kotu in ma ba za a yi wannan ba kudaden ka suna account kotu za ta ba da order a je ai attaching din wannan
duk kuma dan abin da nake so in ce idan ka kalli tsarin da ake tafiya kusan duk wasu manya-manyan kujeru da ake da su na ministoci zai ga kusan alfarma ce wane ne zai kawo wane ne zai ba ta yaya kake tunanin wannan abin da ake magana akai zai yi tasiri to a yanayin da ake ciki kusan da alfarma
a wannan rabin ne abinda nake gani a kullum muna burari ana yaki da cin hanci da rasawa to wannan hukuncin da kotu ta yi da kuma biyayyar da office din mai girma ministan shari'a zai yi wannan hukuncin to fa shi zai shine zakaran gwadin dafi da zai nuna gwamnatin tarayya da gaske take shine to kuma wannan biyayyar da za a yi ga wannan hukuncin a ga kuma an yi shari'a ta gaskiya akai ma'ana an bi kadin shari'ar daga office din mai girma ministan shari'a shi zai tabbatar wa duniya cewa yaki da ake da cin hanci da rashawa da gaske ne saboda kaga abin da za mu yi la'akari da shi almisali wannan dokar ha kawai a ce ana diban dukiyar al'umma a ce ana yi musu manya-manyan gidaje talaka kamar yanzu mu a nan Kano kaga da duk gwamna yana da haƙƙi sai an mai gida na miliyan 250 amma office
na miliyan
90 a dinga bashi mota guda biyu duk shekara hudu da direbobi da ma'aikata
to yanzu
dan Allah dan annabi tambaya shine kage yanzu mu tsofaffin gwamnati a Kano guda uku ne da mu in aka ce an ɗebi wannan kudin
miliyan
40 kenan
miliyan 700
da
50 kudin gida ga kuma miliyan 90 guda uku idan ka hada ta ita ma
sai mota wasu irin mota ko ma
to ka fuskanta ko wannan kudaden
da zuwa lafiya ga nan kula da ƴaƴan su
ga tafiya turai kai da kai ka je ka huta da iyalin ka wata daya to yanzu wannan kudin haji muzammil abinda nake cewa talaka dan jahar Kano da ayi wa waɗannan gwamnonin wannan hidimar da kudin da a ɗebi kudin a je a zuba sa a asibitin Murtala ko asibitin Nasarawa ko a je a yi wa ƴaƴan ko a je a yi wa ƴaƴan talakawa ka gane makarantu a ƙauye ko a je a yi wa ƙauyuka da ba su da ruwa rijiyar burtsatse wannan zai fi amfana da al'umma
na baka sakan goma me zaka ƙara cewa ko kuma zamu kankare babu lokaci to babba dai abin da zan ce na ƙarshe shine ya kamata mahukunta su san cewa duk abin da suke yi Allah yana kallon su kuma ko menene wannan wani nauyi ne da aka dora musu kuma al'umma suna kallon su sun zuba musu idanu kuma duk abin da suke suna yi ne dan al'umma ba dan kashin kansu Allah ya kyauta tilas ba mu da yadda zamu anan zamu gintse lokacin bai ishe mu ba amma da shi barista Umar Usman dan bai to muna godiya da fatan za a shiga can ba lafiya sai kuma comrade sarkin gogormaya comrade Ishaq Jafar gandin albasa muna godiya Allah ya saka alkhairi da aka ba mu gudunmawa mai saro Abba Haruna Idris a kowane mako yakan sarrafa na'ura domin sara ni da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na jarar gabar wannan shi da yake cewa wassalamu alaikum.